巴基美颜口呀。yayin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta shirya tsab domin gudanar da babban taron ta karshen makon nan wasu yan jam'iyyar sun garzaya kotu domin ganin taron bai gudana ba a jihar Kano kuma wasu kungiyoyin farar hula ne suka ce ahir dangane da basukan da gwamnatin jihar ke kudurin ciyowa Jama'a assalamu alaikum Jam'iyyar PDP ta adawa a Najeriya ta kammala shirye-shirye domin gudanar da babban taron ta na ƙasa a ƙarshen makon nan inda za ta zabi sabbin shugabannin da za su jagorance ta biyo bayan wata takaddamar da ta ga bayan shugabancin jam'iyyar a ƙarƙashin Uche Secondos to sai dai kuma lamarin ya hadu da cikas a yayin da gungun wasu kusoshin jam'iyyar suka garzaya kotu suna neman kotun ta hana gudanar da taron to ko me yayi zafi haka Dr. Umar Ardo wanda tsohon hadimin mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ne haka kuma ya taba neman jam'iyyar ta PDP ta tsayar da shi takarar gwamnatin jihar Adamawa shine ya jagoranci masu gabatar da karar
mun je kotu ne muna neman na farko ta maida Uche Secondos daga chairmanship na jam'iyyar na biyu ta rusa dukka abinda ya kasance bayan cire Uche Secondos daga chairman na jam'iyya hujjarmu shine a tsarin mulkin PDP ya fitar yadda za a cire shugaban jam'iyya ya ce sai committee oli wato NEC na jam'iyya wanda za su iya su cire shi amma sai an kawai gari wayansu daga jam'iyyar PDP musamman gwamnan River State suka sa ward executive ta ce ta kori Uche Secondos sai suka je local government executive ta ce ta tabbatar da koran nan wanda ward executive suka yi ba a rubuta wa Secondos ba ba a kira shi an gaya mishi ba ba a bashi dama ya kare kanshi ba akwai kure guda biyu a nan na farko ba ward executive ne ya kamata ta kore shi ba na biyu ba a bashi ma hurumin da zai kare kanshi ba wannan da suka yi na ward executive da local government shine fa suka dauko suka kai wa alkali a kotu suka ce wa alkali gashi kuma ka tabbatar akan wannan ne alkali sai yanke hukunci yace an kore shi an ba da order da aka ba Secondos order sai muka yarda shine sai muka dauka ka kara amma quickly suna gudun suka zo suka yi next meeting suka sa ranan yin convention suka sa congress committees wanda suke congresses are states the local governments the wards so wa'annan dukka ba a yi shi akan tsari ba don haka shine sai muka roki kotu ta tsayar da duk wani abun jam'iyyar PDP ko congress ne ko convention da suka ce za su yi ta tsai da shi sai sa ilinda kotu ta yanke hukunci akan karan da yake gabanta
to amma gashi an kashe kudade masu yawan gaske har an ma kammala duk wani shiri na tsara shi wannan national convention din baka jin yanzu neman a dakatar da wannan convention din ba yana nufin za ku jefa jam'iyyar cikin halin rudani ba
a'a wa'inda suka fara wannan abun ba su bi doka ba ba su bi tsari ba suka yi wa shi Secondos zalunci karku manta Secondos ya kamata ya bar chairmanship a December an ce sun kore shi sun September so su ne za a zarga ba mu ba
in har PDP ta yi wannan babban taro nata za ku amince?
A'a ai in kotu ta tsayar kamar yadda muka nemi kotu ta tsayar jimi ai ba su sa su yi ba sun fi karfin doka ne ba wanda ya fi karfin kotu
to amma kuma idan kotu bata dakatar ba
in kotu bata dakatar ba na tabbata za su je su yi in kotu ta kara sar in sun ce ba mu da gaskiya za mu tafi kotun koli in kotun koli suka ce ba mu da gaskiya kaga magana ya kare sai mu san yadda za mu yi meeting ne mu sani za mu zauna PDP cikin zaluncin cikin ƙaryan cikin rashin bin dokan ko kuma za mu nemi ta gaban mu
to amma kuma sakataren jam'iyyar ta PDP na ƙasa Ibrahim Umar Tsauri ya ce taro yana nan daram a ƙarshen makon nan
kamar yadda ce shari'a sabanin hankali ce wanda suka je kotun nan gaskiyar magana ni a yanzu in ka tambaye ni su wane ne ban san su ba amma duk wanda ke son ci gaban jam'iyya ba zai kai ta kotu ba a halin da muke ciki. Amma mun tsaya mu masu bin doka ne a jam'iyyar PDP. Ba za mu yi wata magana ba akan wannan abun sai mun ji abun da kotu ta yanke hukunci. Mu dai duk wani mataki da ake bi na ka'ida wanda za a yi convention wato ban taron ƙasa an bi shi. Wacce magana kuma ta on suka cewa a maida shugaban jam'iyyar da aka dakatar, wannan kuma demokradiyya ce, ba ka iya mutum ya faɗi abin da yake so. Amma dai ina so kowa ya sani cewa daga yanzu a Litinin ɗan Allah ya yarda, jam'iyyar PDP za ta ba mara da kunya kuma za ta kawo sabbin shugabannin jam'iyyar PDP wanda su ja ragamar jam'iyyar har zuwa cin zaɓe 2023.
To a yanzu za ku dakatar da gudanar da taron ne ko ko a'a za ku ci gaba ne?
Ai, ita maganar ƙara da aka yi mun gani a social media ne. Har yanzu da nake magana da kai, jam'iyya bata ma san an kai ƙaran nan ba a hukumance. Ba mu samu kowane irin communication ba da ko'ina. To kawai da ka hangi ruwa ko ka hangi hadari sai kai wanka da kashi.
A jihar Kano kuma takaddama ce ke neman kaurewa tsakanin gwamnatin jihar da wasu kungiyoyin farar hula dangane da wasu basuka da gwamnatin ke kokarin karbowa. A ranar Litinin din nan ne dai majalisar dokokin jihar ta Kano ta amincewa bukatar gwamnatin jihar na ciwo basuka biyu da za su kama kusan naira miliyan 21, kamar yadda shugaban masu rinjaye na majalisar Labaran Abdul Madari ya bayyana.
Babban bankin Najeriya kaman tallafi ne da suka shirya za su ba jihohi 36, wanda yake sama jihohin nan suna cikin matsalar tattalin arzikin ƙasa. Wasu ana bin su bashi na harkar fansho, wasu ana bin su bashi ma na albashi, wasu kuma sun ebo ayyukan da ba za su iya gama ba. Wannan dalilin sa ita babban bankin ƙasa ta ga ya dace cewa ta ba jihohi 36 nan kuɗi wanda ake kiransa flat rate gaba ɗaya na biliyan 18 da miliyan 700 domin su zo su tallafa wa tattalin arzikin jihohinsu kuma su gan za su biya. Kuma shi wannan bashi za a biya shi ne cikin shekara 30, kowane wata a wannan jiha za a jaho jihohin za su ringa biyan naira miliyan 56.
Ka yi bayanin waɗannan kuɗaɗe, amma gwamnati ta fayyace me za ta yi da su tartibi misali?
Eto, akwai magana manyan ayyuka da ta fara take so ta gama. Sannan mu a nan jihar Kano akwai ishu na biyan bashin yan fansho wanda suke bin wannan jiha tamu da yawa. Sannan kuma akwai basussuka irin na yan kwangila. Sannan akwai kuma kuɗi na biyu, shine kuɗin da aka nema na naira biliyan 2 da miliyan 100 wanda za a siyo manyan motoci.
To sai dai daraktan kungiyar caja mai bibiyar yadda ake sarrafa dukiyar ƙasa da kuma tabbatar da adalci da daidaito, Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata, ya ce sam ba za ta sabu ba.
Kowace kwandala da naira 10 ina za ta shiga, domin mu da muke bibiyar kuɗaɗe, kuɗaɗen al'umma ina suka shiga, ya kasance cewa mun san ina kuɗaɗen nan suka shiga, me akai da su. Dama ai abin da ba a so akan abin da ya shafi bashi shine wanda yake kan mulki yanzu ka je ka karbo bashin, domin shi yanzu wannan bashin da za a karba, idan ka duba, idan an karbe shi yanzu akwai hutu na shekara 2, kafin daga baya kuma za a biya bashin a kusan shekara 30. Kaga shi wanda ya karbi bashin ba ma shi ne zai fara biya ba. Shi yanzu gwamna mai ci yanzu ko naira ɗaya ba zai biya ba. Lokacin da zai sauka ba za a fara biyan bashin ba. Ka sani sarai cewa har yanzu muna kotu da ita gwamnatin jiha akan yunkurinta na karɓo bashi da za a zo a yi wannan jirgin ƙasa. Akwai wasu basussukan da aka karɓa, misali akwai basussuka da aka karɓa na maganar ilimi kyauta, wanda har yanzu makarantun nan idan ka je sai ka ce wayyo Allah. Duk wanda yake jihar Kano, yake kishin jihar Kano, zai ji cewa ga wani nauyi za a zo a dora wa jihar. Duk wannan biliyoyin naira da Ganduje yake karbowa bashi, idan aka fasata mu miliyan 20 din nan ko da doriya, kowa za a gaya maka ga abin da ake bin ka bashi a matsayinka na dan jihar Kano. Saboda haka ka tsaya ka nannade hannunka, kwa ka rinka tunanin cewa a'a wannan abu bai shafe ni ba, ka yaudari kanka.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da Mahmud Ibrahim Kwari. Kimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.